الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد godiya ta tabbata ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya sake kaddara haduwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin Umdatul Ahkam na Al-Sheikh Al-Imam Al-Hafiz Abu Muhammad Taqiyuddin Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wa ta'ala mun kammala karatu cikin babi wanda yake bayani dangane da hucewa ta gaban mai sallah wanda a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga kan babun jami'un na'am bismillah
bismillahirrahmanirrahim babun jami'un ana abi katara tini rijiyin al-ansari radiyallahu anhu
yayi ana na'am ana abi katara al-harith ibn rabi'in bai ka ba al-harith da na'am
al-ansari radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn
na'am babun jami'un wato wannan babi ne wanda ya kunshi hukunce-hukunce wanda suke da alaka da sallah imma ta farilla imma ta nafila imma abin da ake yin su kafin a yi sallah imma abin da ake yin su a cikin sallah imma abin da ake yin su a cikin sallah ta nafila imma abin da ake yin su a cikin sallah ta farilla wannan hadisi na farko a cikin wannan babi shine hadisin Abu Qatada Al-Harith ibn Rabi'in Al-Ansari radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga Abi Qatada Allah ta'ala ya kare yadda da shi yace ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace idza dakhala ahadukum al-masjid wato idan kowane ɗaya daga cikin ku ya shiga masallaci fala yajlis kadda ya zauna hatta yusalliya raka'ataini har sai yayi sallah ta nafila raka'a biyu wato wannan hadisi ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗe shi ne kamar yadda lokacin da ɗaya daga cikin sahabbansa Sulaykun al-Ghatfani wato ya shigo masallaci ma'aiki alaihi salatu wassalam yana khutuba to yana shigowa sai ya zauna ba tare da yayi nafila raka'a biyu ba to sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tambaye shi shin kai sallah ta nafila raka'a biyu yace a'a to dan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya tabbatar mana da cewa masallaci yana da kai wata alhurma wanda idan ka shiga cikin shi to ba a so ka zauna sai kai sallah ta nafila raka'a biyu wanda ake ce da ita tahiyatul masjid to wannan sallah ta nafila raka'a biyu waɗansu daga cikin malaman musulunci suna ganin cewa wajibi ce idan ka shiga masallaci kafin ka zauna ka yi sallah ta nafila raka'a biyu kamar yadda shi ne fahimtar Ibn Hazm al-Zahiri Allah ta'ala ya ji kansa da rahama da shi da waɗanda suke wato mabiyan zahiriya ne wannan shi ne ra'ayinsu to amma waɗansu daga cikin malamai wanda su ne jumhur suna ganin cewa mustahabi ne idan ka shiga masallaci ka yi sallah ta nafila raka'a biyu matukar kana da alwala to wannan ya shafi kowane lokaci indai ka shiga masallaci to za ka yi sallah ta nafila raka'a biyu wannan shi ne ra'ayin wato waɗansu daga cikin malamai wanda waɗansu daga cikin magabata suna ganin cewa indai a lokacin al-awqatul manhiya ana wato lokacin da aka yi hani game da yin sallah to idan ka shiga masallaci ba za ka yi wannan sallah din ba wato za ka haƙura ne shikenan ka zauna to amma zance mafi inganci shine wannan hadithin am ne, amma sauran kuma wato hadisai ne waɗanda akwai khususiyya a cikin su, akwai wato amun yuradu bil khas. To shi wannan am ne ba shi da wani gurin da aka kebance shi. Wanda wannan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ta'ala ya ji kansa da rahama, wato ya faɗaɗa bayani akai wajen abin da ya shafi mas'alar idan mutum ya shiga masallaci da kowane lokaci zai yi sallah ta nafila raka'a biyu shine tahiyyatul masjid, wato koda bayan sallar asubahi ne ya shiga to zai yi ta, koda bayan sallar la'asar ne ya shiga zai yi ta, saboda akwai dalilin da ya haifar da ita shine shiga masallacin nafilar da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce la salata ba'da subhi hatta tushrika shamsu wala salata ba'da al'asri hatta taghruba shamsu aw hatta tajiba shamsu. Wato wannan hadisi ne wanda yake magana akan nafila mutlaka, nafila wanda ba mu'akkata ba ko ba muqayyada ba, amma duk nafilar da ya zamanto zawatul asbabi tana daga cikin zawatul asbabi, to zaka yi ta koda a cikin lokacin da aka yi hanin yin sallah ne, kamar yanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi umarni. Na'am.
وعن زيد بن أرقه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
نعم حديث نبي أتكن ونن بابي شين حديث زيد بن أرقم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه ونن حديث أن أمسوش لك زيد ibnu arqam Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Zaid ibn Arqam yace kunna natakallamu fi salati, mun kasance muna yin hira a cikin sallah. Wato a farkon musulunci ba laifi mutun zai yi hira da dan uwan shi yana cikin sallah, saboda a wannan lokaci ba a shafe yin zance ba, ba a hana yin zance a cikin sallah ba, har sai lokacin da wato waɗansu daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu suka tafi can Habasha, wato wajen Najashi. To kafin su dawo ne aka shafe yin hira a cikin sallah, kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa. Hadithin yana cikin sahihain, ya ce kunna natakallamu fi salati kunna nusallimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallama وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال إن في الصلاة شغلا. واتو من كسنتي من أيو ما أيكي صلى الله عليه وسلم سلم ينا تكين صلى كما يمير من دأنسى باية من ما يسلم. أما لو كتن دمك داو دقى هجرة دقى تن حبشة muka yi wa ma'aiki alaihi salatu wa salam sallama bai mayar mana ba, sai ce to ai yanzu akwai abubuwan da wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarni da su kadai ake a cikin sallah, ba a yin waɗansunsu. To shi ne anan Zaid ibn Arqam ya ce kunna natakallamu fi salati, mun kasance muna yin hira a zamani na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama fi salati a cikin sallah. Yukallimu ar-rajulu minna sahibahu, wato mutum yana yi wa abokin shi hira daga cikinmu, daga cikinmu mutum yana yi wa abokin shi hira wa huwa ila janbihi fi salati ala hali, yana bangaren shi na dama ko bangaren shi na hagu a cikin sallah. Yace wannan raka'a nawa aka samu, yace eh wannan raka'a ta biye ce ake an yi daya dazu, yanzu ta biye ce muke ciki. Yace to idan muka kare akwai guri kaza da zamu je mu da sauran su dai, irin hira dai kawai. To ana yin hira a lokacin hatta nazalat hafizu ala salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin, hadde wannan ayar ta sauko shine hafizu ala salawat, Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ku yi haba haba akan sallolin nan guda biyar, ku yi haba haba akan su, ku kiyaye wa ku kiyaye akan su da zawwa da su a lokutan su, was-salati al-wusta da kuma sallah wanda take mafificiya, wa qumu lillahi qanitina, wa qumu ku tsaya qanitina lillahi, halin kasancewar ku kuna masu yin shiru, kuna masu yin kawaici lillahi saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To lokacin da wannan ayar ta sauko Zaid ibn Arqam yace fa umirna bis sukut, sai aka umarce mu da mu dinga jan bakin mu mu kyale idan muna cikin sallah, kada mu dinga yin hira. Wanuhina anil kalam, to wannan wanuhina anil kalam ba muttafaq alaiha bane, wato ziyada ce wanda muslim ne kadai kadai ta da rawaito ta, babu ita cikin sahih al-bukhari. Wanuhina anil kalam wato sai aka hana mu dinga yin hira idan muna cikin sallah. Idan muna cikin sallah sai zaman to yanzu an samu wato an-nasikh wal-mansukh. Wato wannan hadisi ya shafi wato abinda muka kasance muna yi a cikin wato sallah kafin a saukar da wannan ayar ta hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. To al-qunut yana zawwa da ma'ana diyawa, yana zawwa da ma'anar adda'atu, yana zawwa da ma'anar al-khushu'u, yana zawwa da ma'anar al-ibadatu, kuma yana zawwa da ma'anar as-sukut, wanda ana ya zo da ana nufin da as-sukut qumu lillahi sakitin, wato ku tsaya domin ubangiji subhanahu wa ta'ala halin kasancewar ku kuna masu yin shiru. To wannan hadisin yana bayyana mana cewa kenan idan ana sallah ba a yin surutu. To amma in ya zama to mutum aljahili ne ya san da cewa wannan hukuncin ba, irin mutum ne sabon shiga musulunci, ya zo an tsaya ana sallah sai yake tambaya raka'a nawa ce zamu yi wannan sallah din, saboda shi bai san ba a magana idan ana cikin sallah. To shikenan sai a nuna mai amai ishara ta cewa dai a yanzu cikin sallah ake, hal a gama. Idan a gama kuma sai a sanar da shi cewa ai a cikin sallah wato ba a yin surutu, amma ba za a ce ya sake sallah ba saboda ya bata sallar shi. Kamar yadda ma'aike alaihi salatu wassalam wato ya faɗa ga Muawiya ibn al-Hakam, kamar yadda yana cikin sahihu Muslim. Jabir dan Abdullahi Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa, yace ba atsanin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa li muslimin fi riwayatin wa huwa muntaliqun ila bani al-mustaliq wa lahuma fi hajatin lahu فانطلقت ثم رجعت وقد قضيتها فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي ولي مسلم في رواية فقال لي بيده هكذا ثم كلمته فقال لي هكذا وأومأ زهير بيده نحو الأرض وأنا أسمعه يقرأه يومئ برأسه وللبخاري فوقع في قلبي ما الله أعلم به فقلت في نفسي لألا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبقعت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي السلام فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى فقلت في نفسي لألا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبقعت عليه ثم سلمت عليه فرد علي وله ما فقال ولي مسلم في رواية ما فعلت بالذي أرسلتك له وله ما إنما يمنعني أنا أرد عليك أني كنت أصلي وكان يصلي على راحلتي متوجها إلى غير القبلة. أتوانا حديث جابر بن عبد الله ينا بينا من تشوى وترانا ما إيكي عليه الصلاة والسلام يا أيكا شي جي بيامي وتبكاته. Lokacin ma'aike alayhi salatu wassalamu zai tafi can bani al-Mustaliq, shikenan Jabir yace na tafi na biya mai bukatar shi, na dawo na zo na yi wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sallama sai ya shiru ya kyale ni ya dan mun dai ishara da hannun shi, sai na fara mai surutu ya dan ma haka dai da hannun shi ya haka, yace to sai na sa a cikin zuciyata to manzo Allah faran shi ya bace saboda na dan jima, shikenan hallo sai na sake mai sallama ya rabu da ni, nace to wannan fa abun mai karfi ne, yayi fara istighfar da hailala cewa ya bata wa manzon Allah rai, aje sai na kwada sallama ta uku, shikenan sai na ja cewa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa Jabir, ya da na aika kai ya kai ya kai da midami kai, yace abinda na hana in maka magana yanzu ina cikin sallah ne shi yasa. Wato su sun fahimci cewa idan ana cikin sallah a da idan aka yi wa mutum zance zai bada amsa, to amma yanzu sai ya ji shiru manzo Allah ya kyale shi, to kuma yana cikin sallah ta nafila ne, kamar yadda Jabir din ya faɗa wa kana yusalli ala rahilati mutawajjihan ila ghairi alqibla, wato shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan koda ana cikin sallah ta nafila ne idan aka maka sallama ba za ka amsa ba. An gane ku? To akwai hadisi dai wanda suke magana akan abin da ya shafi الكلام لإصلاح الصلاة. أنا حديث من دماغ كرنت أنا بايا حديث من محمد ابن سيرين وانده يمغانا أكان حديث من أنس لمال أبو هريرة وانده يباس العباري وانده أكسا مصحو أتكي وانده أني هيرا أتكي تو وانا لا يبطل الصلاة شيسا معلمين سوى كسوه كسان جدا أوك أكان أبنده يشافي شين ذنجي أتكين صلى ينا لالا تصلى قوبا لالا تاوى wadan sun tafi akan mutlaqan zance yana bata sallah saboda wannan hadisi din zance yana bata sallah in dai zancen ba na sallah bane to yana bata sallah to wadan su kuma suka ce a'a zancen leƙawa za a yi a gani na jaran sallah ne ko ba na jaran sallah bane idan na jaran sallah ne to baya bata sallah idan ba na jaran sallah bane to yana bata sallah wadan suka ce a'a akwai bambanci tsakankanin al-kalamul katsir wal kalamul yasir idan zancen yana da yawa to ko akan rafkanu a ko akan wato ganganci ko da rafkanu mutum ya duka sallar shi ta baci idan ba ya da yawa idan akan ganganci ne yayi sai ya sujada ba dai idan ba akan ganganci bane ya sallar shi ta baci wannan na ga malamai sun yi tafsiri akai kamar yadda al-Imam Ibn al-Qayyim cikin littafin sa Kitabus Salati wato yayi bayani mai kyau a wannan bangaren na'am
wa la ilaha illa Umar wa Abi Hurairata رضي الله عنهما رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فهل من فحل الصلاة فإن شدة الحر من فحل جهنم.
نعم جميل.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ولا كفارة لها إلا ذلك وتلا قوله تعالى ما أقيم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
حديث في نقبة أتكم ونم بابيشين حديث عبد الله بن عمر وكما أمير المؤمنين في الحديث عبد الرحمن ابن صخر الله تعالى يقال يدادس waɗannan sahabbai guda biyu sun jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idhashtadda al-harru wato idan dai zafi na rana ya yi tsanani ana cikin tsananin lokacin zafi lokacin bazara kowa yana neman inuwa da sanyi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace fa abridu an salati wato ku jinkirta sallah hadde kaifin rana ya ragu zafin nan nata ya ragu sosai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa inna shiddatal harri wato hakika tsananin zafi na rana min faihi jahannam wato yana daga tafalfasa ta jahannam wato tsananin zafi na rana yana daga wato tafalfasa ta jahannam wannan da muke ganin ana cikin yanayi na baddama wani gurin za a ga idan ana cikin tsananin zafi ana cewa in aka yi kala kaza to ho waɗansu mutuwa masu ki zafi yana kace saboda tsananin zafi go to a wannan lokacin jahannam jahannam ce ta yi tiriri tiririnta ne kaɗan ya zo shi duniya an gane ku to ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce tsananin zafi na rana yana daga tiriri na jahannam ita ce take ta tafalfasa to shi yasa ya zama to ana tsananin zafi din nan kaga ka zo ka da kai daga kai sai singile ce amma ka dinga ganin zufa tana sauka a jikinka idan aka yi kufir na minti biyu ko minti uku in kana barci tun da ja ka tashi saboda yanayin ba zai baka damar ka ci gaba da barci ba to irin waɗannan guraren namu yana da kai sauki idan aka hada shi da waɗansu gurare yanda ake tsananin hunturin zahi za ga cewa mu anan namu da sanhi-sanhi waɗansu su sa galas su yi wanka amma ji za su yi kaman ma ba su sa galas ba amma kai anan in za ka yi wanka kawai zuwa za ka yi ka kwalho ruwa amma a cikin famfo aka za ka je ka yi wanka ka waɗa ka dawo ka ci hannaji sanhi-sanhi to su a can baya sun zuba na famfon ma zahi yake akwai gurare irin da yawa irin wannan to shi ne anan ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce idan dai zafi ya yi tsanani zafin rana ya yi tsanani ana cikin tsananin zafi go to fa abridu anis salati al-ibrad kamar yadda al-Imam As-Sana'ani wato ya yi bayani a kan shi malamai suka ce babu iyaka ta ibrad yana a ce ko sai karfe kaza ko sai inuwa ta yi kaza sannan kuma za a yi sallah
abinda yake ibrad shine daga wani guri ya sha bambam zuwa ga wani guri wani yankin za ka ga zafin da ake ya sha bambam zuwa ga wani yanki wani yankin za ka ga su bus ma san ba menene dashi da kowane lokaci su kawai sanye ake to kaga su wannan a hakkin su babu wannan zance wannan al-ibrad din saboda al-hukm yaduru ma illatihi idan aka samu illar to kuma sai hukuncin yayi aiki ana amma idan ba a samu illar ba to hukuncin ba zai yi aiki ana ba kamar yadda malamai suka yi bayani akan idan ana cikin tsananin zafi to yanzu ita sallar az-zuhr ta fita daga ayyita a farkon lokacin ta sai a yi hakuri a dan jinkirta hal inuwa ta fara sauka kamar yadda hadisin Abu Dhar ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ka Abu Dhar yace azana muazzinun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبرد أبرد أو قال انتظر انتظر حتى رأينا في التلول حكى أبو ذر الغفاري فلأينا تكن سيحين حديث أولا أنقاني دكوكم نعم حديثي نقبأ تكن ونن بابي تدام قتش واتكن بابا أين ديك تكن أمرت لها أحكام يا لكن كان حديثنا عبد الله الأمر دا أبو هريرة akwai hadisi na Anas dan Malik wanda ya kawo shi bayan hadisai guda biyu wanda ya fi alaka da shi mai karfi sama da waɗannan hadisan guda biyu wanda ba su da alaka saboda waɗannan hadisai guda biyu da na Anas da na Jabir dan Abdullah waɗannan dukkanin suna wata magana ne amma hadisi na ƙasa kunna nusallima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shiddatil harri fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ardi basada thawbahu fasajada alayhi da haka shi yasa al-Imam al-Bassam wato cikin littafin Tafsirul Allam wato ya kawo hadisin na Abdullah ibn Umar da Abu Hurairah bayan shi mubashiratan ya kawo hadisin Anas ibn Malik saboda alakar da suke da kai saboda wajen tartibi din yana ganin cewa a gabatar da hadisin Anas wannan wanda yake magana akan lokacin tsananin zafin rana akan waɗannan hadisan guda biyu حديثي نقبا شين حديثي نأنس بن مالك رضي الله عنه يتي مايكي صلى الله عليه وسلم يتي من نسي صلاة واتو دكا واندي من تسلى او نام انا هاكوكم بلتي يقاشي شبه يتبع تو فلي يسليها يسلى توانا صلى دين اذا ذكرها ادن ديتناتا لا كفارة لها الا ذلك babu wata kafara na ita wannan sallah da ya manta bai yi ba ko kuma da yayi barci bai yi ta ba face dai wato yayi ta a lokacin da ya tashi daga barci ko a lokacin da ya tuna ta wata la qawluhu ta'ala wato qatada ibnu da'ama ibnu qatada tasadusi wato sai ya karanta fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala da yace aqimis salata li dhikri wato ka tsayar da sallah wato saboda tunani lokacin da ka tuna ta to ka tsayar da sallah a wannan lokacin wali muslimin arwaya ta al-Imam Muslim ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace man nasiya salatan dukkan wanda ya manta sallah auna ma'ana ha ko kuma yayi barci bai yi ta ba fa kaffaratuha to kaffarata abinda zai kankare mai laifinta shine an yusalliya ha idza zakaraha wato ya sallace ta a lokacin da ya tuna ta an gane ko ya akarmakum la ina ga wannan ai irin ta kuce sai ku ga lamba ne na'am wannan yawwala an gane ku to wannan hadisi a ciki zamu ga cewa a ciki ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi bayani game da mutane guda biyu akwai annasi akwai kuma anna'im mutumin da ya manta bai yi ba ibada saboda sallah yawanci dama ibada imma ta zamanto mutlaqa imma ta zamanto muqayyada mu'aqqata idan aka ce mu'aqqata sallah ibada wanda take da kai lokaci wanda ba a yin ta kafin lokacin ta ya shiga kuma idan lokacin ta ya fita ba a yin qada'in ta sai inda dalili wanda yake na shari'a an gane ku yanzu mu doki misali sayyawal arfa sayyawal arfa a ce barci ya kwashe ka ranar 9 ga watan zulhijja ka sha wani abu ko irin wani magani na mura ka sha kawai barci ya kwashe ka tun wajen karfe 10 ta safe baka tashi ba sai washe gari karfe 10 ta safe to za a ce tunda wannan barci ne ya kwashe kai ba za ka iya zuwa kai ramu tsaye wal arfa ta huce sai dai ta bade aikin hajji gabaki ɗayan shi da Allah ta'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat idan ya zamanto waɗansu shagulgulla sun hana ka kaje kai ba za a ce ba to saboda wani uzuri ne ya hana ka kai a cikin watan al-muharram sai ka je kai aikin hajjin ka shikenan kai an maka rangwame an gane ko kamar yanda ba za a baka damar ka je kai ibadar hajji ba a cikin watan ramadan a ce ka je kawo kai shagulgullan ka na ibadar hajji ka je kai tawafi kai sa'ayi ka zo kai kai tsayuwar arfa ka zo kai yanka da sauransu kuma a ce maka alhaji aka dawo sai dai a ce ma alhaji jiya saboda ba a yin ibadar hajji kafin lokacin ta yayi sannan kuma ba a yin ta bayan lokacin ta ya huce ibada ce wanda take mai lokaci go to haka ne ita ma sallah Allah ta'ala ce innas salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta kamar yanda ba za ka yi sallar az-zuhur ba karfe 10 ta safe kace saboda yanzu wata kila da mu shiga gona mu sani ba in muka je wannan in bare mu da na dauka kala je su yi muna huci bari in yi sallar az-zuhur da al-asr yanzu in naje nake nan dai ko da lokaci yayi ni nayi tawa dan tsayan dan yi wadansu abubuwa kafin su yi sallah ko to haka nan kuma bayan rana ta fada idan baka da wani dalili yasa da yasa ka jinkirta az-zuhur da al-asr ko to ko kai Allah ba zai amsa ba an gane ko saboda ka bari lokacin ta ya fita an gane wannan shine ra'ayin malamai wanda irin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah irin su Ibn al-Qayyim a daga cikin al-mutaakhiruna kenan irin su al-Imam Ahmad wato wannan shine ra'ayin su akan cewa idan mutun yayi garaje sallah ta farilla ko bai yi ta ba akan lokacin ta saboda ganganci irin namu ko wata gajiya ko dai irin ana zauna ana ta hira surutu na wahi da banza tun karfe 3 kuka dora fada har rana ta fada ba wanda ya tashi ya je az-zuhur balantana ya yi la'asar to koda kun yi ta Allah ba zai amsa ba shine babban abin da za a yi shine a yi istighfari amma koda an yi ta irin kamar yanda in ka shuka da saba za ta fito ba ko haka nan wannan sallar haka sunanta wannan shine ra'ayin jumhur suka ce saboda duk wata ibada da zaka aikata dole ka samu umarni daga Allah ko manzon shi sallallahu alaihi wasallam ibada ta sha bambam da al'ada to Allah ta'ala ya ce a yi sallah a lokaci kaza zuwa kaza sallah mai kaza za a yi ta lokaci kaza zuwa kaza to kuma sai ka yi ta a wannan lokaci to shi kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu da ya tashi mutum bi kadai bai uzuri mai barci ko wanda ya manta in dai baka daga cikin waɗannan guda biyun ko ba barci bane ya kwashe ka ka zo daga gona ka gaji wajen 12 ta rana kawai ka kwanta kana huta kawai sai kiran sallar magriba ya tashe ka daga tashi kai ka yi tsammanin kiran az-zuhur din ne ma'aki ka ga duhu ya shiga kace ni hadiri ne ba a garin yan waka ce wani irin hadiri kace hadirin idan ka ko kace yau naga an kunkunna wuta ce kace a ce dare ne ya yi to kaga wannan barci ne ya kwashe ka ko to sai kai az-zuhur kai la'asar ko kuma ana cikin wata takima azai wata takima ta girma wata ta girma sai ga duka ma abubuwan kaman da su kaman ce baka mai isha'i ba sai da ka tashi da asubahi to wannan shi ma manta ko to kana da uzuri za ka yi ta amma ba ɗaya bane daga cikin waɗannan guda biyu shangarari da sauransu ne yasa kai baka yi ta ba ko ba za ka yi ta ba ko ka yi ta Allah ba zai amsa ba wannan shine ra'ayin jumhur idan kai Allah ba zai amsa ba saboda ba a ce ba duk wanda ya sakaci bai yi sallah ba idan ya Allah ta'ala zai amsa ba lokacin ta ya fita amma al-Imam Al-Qurtubi cikin littafin Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an da wadansu daga cikin malamai sun tsawaita bayani akan cewa ai yanda aka umarci wanda ya manta ma ya rama wanda ya barta da gangami yafi ma in babu aula umarce shi da ya rama ta amma malamai suka ce a wannan qiyasun ne ma al-Farik saboda ba alaka tsakankaninsu shi wannan wanda ya manta idan aka ce abu manta ce kai yafi kusku yafi rashin laifi sama da a ce kai da gangan yanzu misali mutun da azumi kawai wajen karfe 10 ta safe da gangam kawai ka dauki ruwa ka sha. Kowa ya maka tsaye wannan azumin da kai ya lalace. Kowa ya maka tsaye. Lafiyar ka kalau kawai ka dauki ruwa ka sha. Amma in mutun ya sha akan mantuwa. Yana da lauya. Yana da kai hadisi wanda ya kare shi akan cewa ba shi da laifi. An gane ku? Man nasiya huwa sa'amun fa akala aw shariba fa yutim masawmu fa inna ma da'amahu Allahu wa saqahu. Yana cikin Bukhari da Muslim. Wannan ya baka kariya. To amma inda gangam ne fa. Baka da wani wanda wani hadisin da zai baka kariya akan ka ci gaba da azumin ka. Sai dai ban sallah karama shi. An gane ku? To shi yasa irin waɗannan ibadodi wanda suke da kai lokaci. In ya zamanto mu kayyada ce mu akata ce to ba a jinkirta ta bayan lokacin ta a ce ayi ta kuma ba a yin ta kafin lokacin ta. An gane ko? Sai dai in ɗaya daga cikin waɗannan guda biyu ne. Imma barci, imma mantuwa. Amma in dai ba su bayan aka jinkirta ta akwai matsala. Amma sai al-Imamu Malik irin su Imamu Az-Zuhri irin su al-Imamu Shafi irin su al-Imamu Abu Hanifa da sauran suna ganin cewa za ka rama ta. Dole ne ka rama ta koda dai ya ce ba za a amsa ba dai karamatan da ya fi. Amma dai ala kulli halin malamai suka ce ba wani dalili ba wata aya ko hadisi wanda ya tabbatar da cewa za a rama ɗin. Wannan idan ko koma cikin al-mutawwalat da tattafai wanda suka dan tsawaita a wannan babi za ku ga hukuncin. Amma al-Imam Ibn al-Qayyim cikin littafinsa Kitabus Salat bo wato ya tsawaita magana akan tabbatar da cewa duk wanda ya bar sallah da gangam har lokacin ta ya fita. Ko ya rama ta Allah ba zai amsa ba. Sannan kuma ya yi rushe ya ruguje maganganun malaman da suke ganin cewa za a rama ta. Na'am.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
حديثي نقبا دق جابر بن عبد الله الله تعالى يقال يدار شيد ما هي فنسى عبد الله بن حرام. Jabir dan Abdullahi yace anna Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu haqiqa Mu'adh dan Jabal Allah ta'ala ya kare yadda da shi kana yusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam al-isha al-akhira wato Mu'adh ya kasance yana yin sallar isha tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam thumma yarji'u ila qaumihi sannan kuma ya dawo wajen mutanen unguwar shi fa yusalli bihim tilka salata yayi musu wannan sallar ta isha'i wato kaga yanda sahabbai suke da kai kwadayi. Mu'adh ibn Jabal yana daga cikin kabilar Banu Salima. To Banu Salima a wannan lokaci a can kauye suke da Madina tsakankanin su da cikin gari akwai tazara. Shi yasa to Mu'adh ibn Jabal ma'aiki alayhi salatu wassalam ya nada shi a matsayin shine limamin unguwarsu su Banu Salima su Jabir dan Abdullahi kenan. To amma saboda tsananin kwadayin shi yana so a ce mamu ne ɗaya daga cikin mamu wanda suke sallah a bayan Annabi. To sai ya zo shi yayi fama ya samu sallah tare da Annabi. Bayan ya yi sallar isha tare da Annabi kuma ya koma ya je yi wa jama'a shi a can Banu Salima ya musulmanci. An gane ku? To wannan me yake nuni wannan hadisi? Yana nuni akan halaccin yin koyi mai sallah ta farilla yayi koyi da mai sallah ta nafila. An gane ko? Saboda Mu'adh ibn Jabal yayi sallar isha tare da Annabi ko kuma ya koma gida yayi wa mai jama'ar shi. Yanzu kai ma a baka zabi a ce Mu'adh ibn Jabal idan aka tambaye shi aka ce wacce zai doka a matsayin ita ce sallar shi ta farilla wacce zai ce wanda yayi tare da Annabi. An gane ko? Saboda ba yanda za a yi ya ce sallar da ya yi tare da jama'a shi ita ce tashi ta farilla ta Annabi ta nafila ce. An gane ko? To shi ne yake nuni akan halaccin mai farilla ya yi koyi da mai nafila sannan kuma halaccin mai nafila ya yi koyi da mai farilla. Waɗannan su ma dai akwai maganganu da yawa na malamai a kai. Amma dai wannan hadisin yana tabbatar mana da halaccin mai sallah ta farilla ya yi koyi da mai sallah ta nafila. Sannan kuma halaccin mai sallar farilla ta az-zuhr yayi koyi da mai sallar farilla ta asar. sannan kuma halaccin mai sallar farilla ta la'asar ya koyi da mai sallar farilla ta azhur. An gane ku? Misali mutum ya tashi wajen karfe 3 da rabi bai yi sallar azhur ba, shikenan zai raka nawa zai? 4. Gashi shi kuma wani ya ji an yi kiran sallar la'asar, shikenan zai yi me? Zai yi raka nawa shi? Raka 4 ko? To babu laifi ɗaya ya bi ɗaya daga cikinsu. Wannan shine ra'ayi na jumhur. To amma malaman malikiya suna ganin cewa idan aka samu ikhtilafun niyya ba za a yi koyi ba, wanda shine ra'ayin al-Imam Zuhri, shine ra'ayin al-Imam Malik, shine ra'ayin al-Imam Ahmad, wata daga cikin fatawarsa kenan. Amma irin su Abu Amr ibn Abu Amr Abdurrahman ibn Amr al-Auza'i, irin su Aba ibn Abi Rabah, irin su al-Imam Shafi'i da waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa mutum zai yi koyi, mai farilla zai yi koyi da mai nafila, mai nafila zai yi koyi da mai farilla zai iya yin koyi da mai farilla al-washi, matukar dai bai zamanto an samu sabani ba cikinsu. Irin misali mai ruba'iyya zai iya yin koyi da mai ruba'iyya, irin azhur da la'asar kenan. To amma malikiya za mu ga cewa ba a yin wannan ko, saboda akwai wato waje haɗinsu da suka gani shine Manzala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yace innama ju'ila al-imam yutamma bihi fala takhtalifu alaihi. Wato su suna ganin cewa kada ku saba wa limami hatta bangaren niyya, shi yasa suke bata yin koyin mai farilla ga mai nafila. To amma kuma ba sa bata yin koyin mai nafila ga mai farilla, saboda hujjar shine da nafila da farilla wace tafi karfi? Abu ne wanda yake a hankalce suka ce babba ya goyi karami, amma ba abu ne wanda yake a hankalce. Yaro dan mididi dan shekara 1 yana fama yana tanta, ka zo ka hau ka ce goyen ni, kai za ka iya goyen shi, amma shi ba zai iya goyen ka ba, saboda mai farilla shi shine babba. Mai nafila zai iya goyuwa akan bayan mai farilla, amma mai farilla ya zo shi ya tsaya a bayan mai nafila ai su rushe dukansu. An gane ko? Yaro zai dauka yaro, to barantana kuma ya dauki babba. Wannan daga jafi ne, inda yara an samu hadisi wanda yake nuni akan kaza din, to fa lillahi alhamdu. To wannan hadisin ya tabbatar da yin koyi da mai farilla ya yi koyi da mai nafila. Na'am.
So an Anas bin Malik radiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi shiddati al-har, fa idha lam yastati' ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard basada thawbahu fasajada alaihi.
Hadisi na gaba daga Anas dan Malik, yarda Allah ta kara tabbata a gare shi, Anas dan Malik yace kunna nusalli ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, wato mun kasance muna yin sallah ta azhur tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fi shiddatil harri, a cikin tsananin zafi na rana. Fa idza lam yastati ahaduna an yumakkina jabhatahu min al-ard, idan ɗaya daga cikin mu baya da ikon da zai iya tabbatar da goshin shi akan ƙasa, ya dora goshin shi akan ƙasa, basada thawbahu, to yana shimfida tufafin shi a saman ƙasa din, fa sajada alaihi, sai ya dora goshin shi yayi sujada akan wannan tufafin nashi. Wannan hadisin zamu ga cewa kamar ya ci karo da hadisin idza shaddal harru fa abridu anis salati ko fa inna shiddatal harri min fihi jahannam. To amma malamai sai suka ce yanda za a hada tsakankaninsu, an gane yanda za a hada tsakankaninsu shine zamu ga cewa idan aka ce rana ta fara sabka, rana daga bangaren yamma ta fara sabka gaba gabas ko, dan wata minti 30 minti 40 idan ka zo ka zauna a cikin inuwajin ka za ka yi kama a cikin ranar kake, saboda zafin ta na ƙas din bai huce ba. To shi yasa ranar ta fara sauka amma kuma halin zafin bai huce ba. To shi yasa idan ɗaya daga cikin su ya sujada ya dora goshin shi akan ka, saboda kuma a wannan lokaci duk wanda ya san Madina a wannan yanayi guri ne wanda yake mai burji, mai irin kananan tsakoyi, kaga zai yi zafi sosai. To sai ya dora goshi, sai ya dora tufafin shi, kuma sai ya dora goshin akai saboda tsananin zafi. Kuma babban abin da za mu gane cewa ibada, sallah babban gimshikin ta shine khushu'i, nutsuwa da kwanciyar hankali. idan kana tsaye kana jin tsananin zafin rana, rana zafin rana, zaka nutsu? Ba zaka nutsu ba. Idan kai sujada ka dora goshinka a kas, ka ji zafi yayi tsananin zafi, wata kira da kana da niyyar zaka yi waɗansu addu'o'in ka ma, to amma tasbihin ma a gaggauce zaka kare ka dago. To shi yasa ake so mutum ya ibada shi a nutsi. Idan ana cikin tsananin zafin rana a jinkirta har zafin ya dan yi sanyi, ya dan rage, idan ya rage kuma lokacin da zaka yi ibada, idan ala darurati ne, shikenan ba laifi idan rigarka tana da kwai babban hannu ko da jallabiya ce ka zo ka dan yi dubara ka shinhuda ta ka dora goshinka akai. An gane ko? Amma in dai ba larura ba ce to makaruhi ne kai irin wannan. Amma idan ka zo ka da tafi, to wannan da haja ko ba haja za ka iya yin kayanka. Idan ka zo da tafi ka shinfuda ta babu laifi, zafin rana ne ko ku a'a ka zo ne kawai saboda dai alhamdulillah ka gode wa Allah ni'imar da ya maka ta kana da tafi a gidanka ka fito ka je masallaci da ita, to babu laifi za ka yi sujada a kan shi. Na'am.
Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam la yusalli ahadukum fi thawbin wahidin laysa ala aatihi minhu shay'un.
Na'am. Hadithi na gaba shine hadithin Abdurrahman ibn Sakhar, Allah ta'ala ya kare yadda da shi. Abu Huraira yace ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace la yusalli ahadukum fi thawbil wahid, wato kada kowane ɗaya daga cikin ku yayi sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya tal, laysa shay'un minhu, ba wani abu na wannan tufafin, ala atihi, a saman kafadar shi. Kar ya zamanto mutum yayi sallah yana sanye da tufafi guda ɗaya amma kuma babu wani kaso na wannan tufafin a saman kafadar shi. Wato yin sallah da wando ya halitta ko bai halitta ba? An gane ko? Mutum ya sa wando kawai, dogon wando ya kawo ya rihe mishi cibiyar shi amma ba komai a saman shi, zai yi sallah ko ba zai yi sallah ba? Haka nan ka hukunci. Ala Mustafa ya ce ba zai ba saboda wannan hadisin kenan. Na'am. Waɗansu daga cikin malamai suka ce wato baya halitta mutum yayi sallah da tufafi guda ɗaya, wannan tufafin kuma ba wani kaso na wannan tufafin a saman kafadin shi, saboda haka ma'aiki alayhi salatu wassalam ya faɗa a nan. To amma inda a ce mutum zai samu wata ƴar gumama shi doguwa ya saka ta a jikin shi, to ko ba wando ya halitta ya sallah? An gane ko? Saboda mazala ce awali kullikum thawbani, kowa ne a cikin ku yake da kai tufafin guda biyu, a wancan lokacin fa ni tufafi guda biyu nema ne, a wancan lokacin ba kowa bane Allah ya hore mishi tufafin guda biyu, wani zaka ga jafto ne ma gare shi, kamar yadda hadisin Sa'al ibn Sa'ad ne Sa'idi, Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya tabbatar mana. Wato a wancan lokacin rayuwa tana da kowane sosai fa, zaka ga wanda yake da konfile biyu konfile uku alhaji ne. Amma mu a yanzu ina gani aka ce ka hanka konfile uku har ka zama abin kwatance a unguwa, a gaba ne ba za ka gani kawai jajayen kayan wannan ne, yau ba sa a ɗan wani so da yadda za a kare da kai in ana wata ta abokinka na kut da kut, an san kayan da za ka fito da shi. In irin ta mashar-mashar ce an san wanda za ka fito da shi. In za ka je gona an san kayan da za ka fito da shi. A wane in ka tsinka kawai in ka tsinka wani mai kefi da wata riga masara-masara to shi ne. A ce ka gan shi ayo ce a'a ayo ranar an yi ruwan shukan nan. Kawai wannan kayan shi da gani a jikin shi. To a da haka ne amma su sabai da ke ba su da tsegu. Ba ruwansu da irin wannan. Wani za ka inda za ka tambaye shi ma kayan wane kala nawa ne ba zai iya gaya maka ba. Amma mu a yanzu ba wai kayanka ba ko takalmin ka sai an haɗe. A wane takalmi kala uku ne gare shi kawai. In ka gan shi da takalmi in dai ba shi ba ne to na abokin shi ne ya sa. Saboda yanzu lokacin tsegumi ya yi yawa mutum ba ya sha'anin shi. An gane ko? An ce wane kala kaza wane kala kaza, duka wannan rashin aiki ne. To lokacin sahabai ba kowa bane yake da kai kumfule biyu. Amma mai yana ga har alfahari ake. Ma za ka ji ya ce kayan shi za a yi zancen kumfule 40. Wani yana cewa shi yanzu ai in kumfule 40 gare shi ai bai fito ba, ba ya ba fito ba. Wani yake ji ya ce a wata uku ma akwai kayan da bai sa shi ba. Daɗi ya je kuma ga wani abokin shi ko kumfule 5 ba shi da na kirki. wanda zai sa ya huto. Madana anna rasul sallama anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an as-salati fi thawb al-wahid fa qala aw li kullikum thawbani, hadithin Abu Huraira wanda shi ma yana cikin sahihain. Na'am. Yawa. Ware.
Wa an jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu wa an nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man akala thuman aw basalan falyatazilna aw liyatazil masjidana wa liyad'ud fi baytihi wa utiya bi idrin fihi khabiratun min bukulin fawajadala rihan fas'ala fa ukbira bima fiha min al-bukul fa qala qarribuha ila ba'di ashabihi kana ma'ahu falamma ra'ahu kariha akalaha qala kul fa inni unaji man la tunaji.
Hadisi na gaba a cikin wannan babe shine hadisin Jabir dan Abdullah, Allah ta'ala ya kare yadda da shi da mahaifinsa ya jo daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man akala tsuman, dukkan wanda ya ci tafarnuwa, duk wanda ya amfani da tafarnuwa danya, ai tana wari ho, to duk wanda ya ci tafarnuwa aw basalan ko kuma ya ci albasa, ya doki albasa ya gayima, irin ya je ko tauna ko ya shiga cikin garake ko ya je shi ga duran, ya cira albasa ya dan ci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace falyatazilna, wato ya kaurace wa guraren zaman mu, kada ya zo mana fada. Auli ya atazil masjidana, ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce fali atazilna, ya kaurace mana, auli ya atazil masjidana, ko kuma ya ce ya kaurace wa masallacin, kada ya zo mana masallaci. Wali ya qa'udi fi baitihi, ya killace kanshi ya zauna a gidansa, kada ya shigo cikin mu. To wannan malamai suka ce wato idan mutun ya ci duk abin da yake da kai wari, ba sai albasa ba, ba sai tafarnuwa ba, duk abin da kasancewa yana sawa wari, ko da saboda larura ne ka sa shi, ko irin magani kaza, mutum baya da lafiya an ce ya amfani da kaza, to shi kuma wannan kaza din, waɗansu daga cikin bayin Allah idan suka ji warin shi suna cutuwa, to ka zauna a gidanka ka yi haƙuri. An gane ko? Ko da saboda mura ce ba ka da lafiya aka ce ka yi kaza ka yi kaza, mura ta dame ka. To idan kai abun wannan in dai hali yana da waji, to ka zauna a gida kar ka fito, saboda idan ka zo ka zauna duk wanda ka cutar da shi daga cikin bayin Allah ba wai ƴan uwanka kadai ka cutar ba, hatta al-mala'ul a'la mala'ikai go su ma suna cutuwa daga abin da dan adam yake cutuwa da shi, dan haka su ma ka cutar da su, kuma idan suka maka mugunyar addu'a Allah ta'ala kama ka zai da ita da suka yi maka saboda ka cutar da su. An gane ko irin sabara, irin wani za a ga cewa baya son warin sabara ko akwai me ake ce mishi waraka ko mene, yawwa to akwai wanda ya fi sabara fuhari, wanda kana shafa shi nan gurin duka zaka iya gama, to wani za a ga cewa baya son irin wannan, wani za a ga ya fara tsarutuwa, wani za a ga cewa gurin ya kyamace shi, to a masallaci za ka samu irin wannan jama'ar. To duk abin da yake da kai wari wanda waɗansu ba sa san shi, idan ka yi amfani da shi to ka zauna a gida. Sannan kuma wannan hadisin daga wani bangare malamai suka ce wato idan saboda larura ne mutum ya ci albasa ko ya ci tafarnuwa ko ya sa wani abu mai wari a tattare da shi, in ya zauna a gidan shi ya salla shi kadai, Allah zai rubuta mai ladan tamkar yayi ta a cikin jama'a, in dai wannan ne ya hana shi ya fito, ba wai dama yana irin wannan ba, kal mutum ya fage da irin ne ce wallahi wannan wanda ke jiya na dan shafa dungulan wannan a wuya ne da kaza ne shi ya sa mutu ba sallar asubahi, shi kuma dama asubahin ba ta dame shi ba, lokacin sai a yi sati bai fito ba, za ga wannan ba za a ce ba shine dalilin da ya sa bai fito ba. Wa utiya bi qidrin fihi khadiratun min buqul, to sai aka zo wa ma'aiki alaihi salatu wassalam wata rana bi qidrin da tukunya, fihi khadiratun, a cikin wannan tukunya akwai waɗansu kwarran abinci, min buqulin daga mabumbun kura ƙasa, irin mabumbun kura ƙasa su ne irin abin da ya shafi irin su duma, irin su kabewa, wannan duka ana ce da su albuqul. An gane ku? To a ciki akwai irin su, wanda kuma a ciki fa wajada lahari handa aka bude sai ya ji wani wari shi kuma aiki duk inda zaka ce mishi yana wari to ko menene yace zai haramta wannan abu zai ce baya san shi wata rana ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya shiga gidan nana Hafsa sai ya jima a wajen a kewayenta nana Aisha sai ta yi tambaya ne aka yi yau annabi ya jima ko wata la'asar ko wata rana kawai ba an yi la'asar sai ya shiga ɗakin kowa daga cikin iyalinsa iyalan nan da ya shiga ɗakin Hafsa nana Aisha saboda tsananin kishi da ta ga ƴan mintunan da yake yi a dayan ya gitta ya take tambayar waɗansu daga cikin makwabtanta yani aka yi yau maza Allah ya jima a gidan mutumya ya ce a ki ji labarin wata daga cikin ƴan unguwarsu can da gida ta kawo mata zuma ai shi ne ta ba annabi shi ko annabi yana son ya sha zuma ta ce eh ya ce amma wallahi la nahtalanna lahu an kare za mu yi magana abu ganin sai ta cewa ana saudatu idan annabi ya zo yana shigowa ɗakinki daga ya matsa wajen ki ce ah nala ka ci ƙwaro ba to shi kuma wannan lokacin ƙwaron su yana da kai wari sai ya ce a ba ƙwaro na ci ba yana shigowa ma nana saurata ta ce wallahi saboda tsoron ki nana Aisha tun yana ƙoho da har zance mishi ka ci ƙwaro ba saboda tsoron ki amma sai na bari sai da ya shigo ne Assalamu alaikum kace ne ni ƙwaro ne kaje kuma yace a ba ƙwaro ne yace to ne kace yo tace yace zuma ce Hafsa ta shayar da to yace tace to ina ga zumar da aka shayar da kai to a ciki ne kudan zuman yace ƙwaron shi yasa take wari zuma yana shiga wajen nana Safiyatu ta ga mu shaka da ya shigo nana Aisha dama da ke ta kulla abin shikenan da ta gaya mishi yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un washe gari da ya shiga gidan Hafsa tace akwai ɗan zuman nan takawa ɗako muka yace a alhamdulillahi saudatu da taji tace subhanallahi laqad haramnahu maza shi ya haramta wa kanshi abinda Allah ya halitta mishi sai Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaji mardata azwajik to wannan ɗaya daga cikin wato dalilin da yasa wato maza Allah ya haramta wa kanshi shan zuma daga ba kuma ya ci gaba da shan ta an gane kamar yadda yana cikin sahihaini hadithin nana Aisha radiyallahu anha to maza Allah shi duk abin da yake wari in dai za a ji wari a tattare da shi ko baya san shi to da ya ji wari ma a cikin wannan tukunya fas'ala ana ha sai yayi tambaya game da abin da yake cikin tukunyar nan yace me ne aka kawo cikin tukunyar nan fa ukhjira bima fiha min albuqul sai aka bashi labari game da abin da yake cikin wannan tukunya na mabumbun kura kasa aka ce ai ya rasulullahi wannan kayan jarumiya ne kaza ne da kaza da kaza muka sa a ciki daga ciki akwai albasa akwai kaza akwai kaza sai a faqala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fada mushiran ila ba'di ashabi yana mai nuni zuwa ga shashe daga cikin sahabban shi wanda yana nan shine Abu Ayyub din yace qarribu ha ila ba'di ashabi kana ma'ahu yace ku kusantar da ita zuwa ga shashe daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu wanda yana nan ya kasance tare da annabi Abu Ayyub al-Ansari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tafi Madina to a gurin shi ya sauka to Abu Ayyub al-Ansari yana da kai gida gidan nashi akwai hawa na ƙasa akwai na sama mai baini ne to sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya zauna a gida na ƙasa shikenan da dare da yayi Abu Ayyub al-Ansari ya tashi cikin dare kawai sai da ya tashi a wara tayya sai tana annabi ne a ƙasa a gidan ƙasa ya ce kai ina tayya a sama annabi sai ya jare da ya kwanta da safiya tayi sai ya kikkibo kan shi ya sabko ya ce ya rasulullahi ko ma gidan sama ne in zauna a gidan ƙasa yace saboda kasar tafiya ne cikin dare na tashi kawai da dare kawai na tana ashe kai ne a ƙasa Allah ya ce to ai ƙasan yafi mun sauki kaje kana halitta maka kai abin da kake so a sama dogana ya koma to Abu Ayyub al-Ansari idan ya shirya abinci ya kawo to idan annabi ya ci in aka maida mai sai ya leka inda annabi ya ci gurbin da annabi ya sa hannun shi shi ma sai ya sa hannun shi ya ci to wannan karan da aka kai abinci sai ya ga babu inda annabi ya sa hannu a ciki shikenan falan ma ra'ahu kariha akalaha qala kul fa inni unaji man la tunaji lokacin da ya ga shi wannan Abu Ayyuba shi ma ya kyamaci cin wannan abincin saboda bai ga hannun shi a ciki ba. Sai manzo Allah ya ce da shi, kul ka ci abinci, fa inni unaji man la tunaji, saboda ni ina ganawa da wanda kai baka ganawa da su, wato saboda ni ina ganawa da mala'ikai kuma ina ganawa da Allah. Eh, dan haka kai ka ci kayanka, ya halitta kai ka ci kayanka, amma mu saboda muna ganawa da manyan mutane da kuma mahalicci ba zai yi ba mu ci, da manyan mala'ikai saboda kuma muna ganawa da mahalicci ba zai yi ba mu ci, shikenan kuma sai ya ci. Na'am.
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما تأذى منه الإنسان. وفي رواية بنو آدم.
حديث نقل شيء أتكم من باب شين حديث جابر بن عبد الله الأنصاري يا جيو daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man akala albasala dukkan wanda yace albasa aw yuthuma ko yace tafarnuwa danya aw alqurratha ko yace lamthur fala yaqrabanna masjidana kadda ya kuskure ya kusanci masallacin mu fa innal mala'ikata tata'azza mimma yata'azza minhu al-insan ma'iki alayhi salatu wassalam yace haqiqa mala'ikai na ubangiji suna cutuwa da irin dangin abinda mutun yake cutuwa da shi duk abinda dan adam yake cutuwa da shi to mala'ikai su ma yana cutar da su wa fi riwayatin mimma yata'azza minhu banu adam wato haqiqa mala'ikai suna cutuwa daga abin da ƴaƴan Annabi Adam alaihi salatu wassalam wato suke cutuwa da shi saboda akwai mala'ika duk sallar da miki akwai mala'ika wanda suke halartar wannan sallah din an gane ku to akwai kuma lokacin da dake mala'ikan saboda irin yanayin tsarin aiki ne akwai wanda suke fara aiki daga an yi sallar as-subahi har zuwa al-asr akwai wanda suke fara aiki daga an yi al-asr har zuwa as-subahi akwai wanda suke hawan sahi akwai wanda suke hawan mareci to masu hawan sahi wanda da sahi suke fara aiki ko to suna zawa ne kan ayi sallar asubahi masu hawan mareci su kuma suna zawa ne kafin ayi la'asar masu hawan sahi wanda su tashi da mareci ko suna barin aiki ne bayan an yi sallar la'asar masu hawan mareci wanda su tashi da sahi ko su kuma suna barin aiki ne bayan an yi sallar asubahi kenan sai ya zama to wata salla ce da wata salla ce wanda mala'ike na lokacin guda biyu suke haduwa asubahi da la'asar an gane ko to su wanda suka yi salla tare da ku wanda za su bar aiki za su damka takaru ne ga wanda suka yi aiki ko ga wanda za su hau aiki ko to idan suka koma wajen ubangiji ubangiji zai tambaye su kaifa taraktum ibadi yaya kuka bar bayina inda asubahi wanda suka koma kina wanda suka kwana kina tare da ku za su ce ataynahum wa hum yusalluna wa taraknahum wa hum yusalluna mun tafi mun tarra su suna sallah saboda su kuna sallar la'asar suka zo su sannan kuma yanzu mun bar su mu yi sallah tare da su yanzu nan muka dawo daga wajen su suna cikin ibadar sallah shi yasa fadalar halartar waɗannan sallolin guda biyu a cikin jami'i yake da muhimmanci asubahi la'asar saboda mala'ikai guda biyu za ku halu da su ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar fayajtami'una fi salati al-fajri wa salati al-asr thumma ya'rudu alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim kayfa taraktum ibadi fayaquluna ataynahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun hadithun abu huraira wanda yana cikin sahihain na'am ayyo الحمد لله العلم عنده سبحانه وتعالى وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك